Yawan aikin da ake fama da shi a bangaren jami'o'in Najeriya da ya dauki sabon salo ne a yayin da mambobin kungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i ta SANI da kungiyar ma'aikatan jami'o'i ta NASU suka yi watsi da rahoton kwamitin da aka koma kan teburin tattaunawa da shi tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyoyin wanda Farfesa Mimi Briggs ke jagoranta da neman ya gagari kundila a yanzu. Shugaban kungiyar manyan malaman jami'o'i ta SANU Malam Muhammad Haruna ya shaida mana cewa
daga lokacin da aka kafa wannan kwamiti zuwa yanzu kwamiti na BRICS ta zauna da kungiyoyin nan duka hudu, kuma kamar ni kungiyar da nake wakilta wato ta manyan ma'aikatan jami'a wato SANU, to biyu kawai muka zauna da shi da yan kwamitin sa, haka kuma NASU, haka kuma NAT, amma kungiyar malamai ita tace sun zauna fiye da so biyu kuma har ma sun kammala NASU bita. To tunda lokacin da aka wannan kwamiti ba a ce wai ta yi da kungiya ɗaya ne ta gama kafin ta mika rahoto ba, to ya kamata a ce mu ma mun zauna mun karkare da shi kafin ya mika rahoton sa. To sai ba samu yin haka ba, sai muka ji kawai kwatsam gidajen watsa labarai cewa an mika rahoton wannan kwamiti, kuma kwamiti ne wanda ya kamata ya tattauna batun korafe-korafen mu. To sai muka ga kaman ba a yi mana adalci ba, so muka nemi mu san me dalili, ba mu samu wani kwakwaran bayani ba. To shi yasa muka fito yanzu muka ce to mu a gaskiya wannan rahoton bai kamata a ce da sunan mu a ciki ba, kuma muna neman gwamnati ta tabbatar cewa ta karbi wannan rahoton kwamiti din ba, a maida su su dawo su tattauna da sauran kungiyoyin nan guda uku da suka rage kafin nan a mika rahoto, saboda gwamnati ta samu ta dauki mataki guda daya wanda zai wanzar da zaman lafiya a jami'o'in mu na Najeriya gabaki daya.
Mataimakin shugaban kungiyar malaman jami'o'in Najeriya wato ASU Christopher Piwuna ya yi cikakken bayani a game da wannan al'amari.
Shi san abu da gwamnati sai sun yi abin da suka ce za su yi kafin za ka yi san cewa sun doki da mun da payment yesterday sun ce sati biyu, sati daya sauran sati daya, ranar muna jira mu ga ko me za su yi a cikin satin da ya rage. Su yi hankuri mu saurari gwamnati sun ce sati biyu, yan makaranta su ma sai su zo su zauna mu saurari gwamnati mu, amma duk student da yake ganin cewa ya gaji da zaman gida, yanda gwamnati za ta san cewa sun gaji shi ne su fita duk gunda suke su join in na rally da NLC ta kira domin rally din domin su zo su fita su nuna ma gwamnati cewa ba su ji daɗin zaman gidan ba, bayan da za su yi su gaya ma gwamnati cewa ba su ji daɗi ba. Yau NLC ta fita ta nuna musu hanyar da za su nuna rashin jin daɗin su. In Allah ya kai mu a ƙarshen wannan watan za mu sake haɗuwa, kuma in dai ba mu samu wani sakamako daga gwamnati ba za mu ci gaba da yajin aiki.
Da yake tsokaci a game da kira da kungiyar ASU ta yi na cewa ɗalibai su shiga cikin zanga-zangar lumanar da NLC za ta jagoranta cikin mako mai zuwa. Wani ɗalibi ya ce
sunana Usman Abubakar ne, ɗalibi ne a jami'ar Ahmadu Bello, ina karantar karatun likita. A gaskiya ba zan samu misharaka a wannan zanga-zanga ba, kasancewa yadda zanga-zanga a ƙasar nan suka kasance a baya, wanda jami'an tsaro ma za a turo su su zo su tarwatsa taron da a ce maybe an fara alumana.
Idan ana iya tunawa dai a cikin watan Maris ne gwamnatin tarayya ta kafa wani kwamiti ƙarƙashin jagorancin Farfesa Mimi Briggs domin tattaunawa da kungiyoyin jami'o'in ƙasar da suka haɗa da NASU, SANU, NAT da kuma kungiyar malaman jami'o'i ta ASU a matsayin wani yunkuri na warware rikici da ke faruwa a bangaren jami'o'in kasar. Kungiyar ASU dai ta dakatar da harkokin ilimi a jami'o'in gwamnati tun ranar 14 ga watan Fabrairu lokacin da malaman suka fara yajin aikin, lamarin da ya kara zancabewa bayan da kungiyoyin NASU da SANU su ma suka dakatar da aikin su don neman gwamnati ta biya musu bukatu a watan Afrilun shekarar 2022 da muke ciki. Duk kokarin ji ta bangaren gwamnati kan wannan al'amari tsakanin kwamiti da ta kafa da kungiyoyin malaman jami'o'in kasar hudu da ya Tara Abdul Rauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.